Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana wannan kana akan 25, 31 da kuma 49. Masu rawuwa jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaya zangon FM na VOA Africa da kilomita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rawuwa assalamu alaikum Sarfil Hashin Gubelle tare da Zahara Aminu Fage da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a yi cewa ministan tsaron kasar jamhuriyar Niger ya kai ziyara bayan fashewar wasu tagwayen bombai a jiya Lahadi a jihar Difa. Haka kuma da ke yau Juma'a ce za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar yadda kuka saba, babu wani maudu'i da muke sawa a yau Juma'a, saboda haka a kira a faɗa mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-5555. Kada a manta a sa alamar tarawa plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru, amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Masu sauraro, barkamu da wannan dare. A wata ƙuri'a da aka kada a yau Juma'a, 'yan majalisar wakilan Burtaniya sun yi watsi da shirin ficewar ƙasar daga tarayyar Turai karo na uku, shirin da Prime Minister ƙasar Theresa May ke goyon baya. Dama a yau ne aka shirya ƙasar za ta balle daga tarayyar ta EU. 'Yan majalisa 286 ne suka kada ƙuri'a goyon bayan shirin, amma 'yan majalisa 344 ne suka kada ƙuri'a kin amincewa. Da yake mai da martani akan matakin, shugaban kwamitin sulhun tarayyar EU Donald Tusk ya yi kiran zaman ganawa ranar 10 ga watan Afrilu mai zuwa. Tarayyar ta EU ta ba Burtaniya har ya zuwa ranar 12 ga watan Afrilu don ta sanar da mambobin kungiyar abin da take shirin yi. Fitar Burtaniya daga tarayyar EU ba tare da wani shiri ba zai iya janyo matsalolin tattalin arzikin ƙasar. Shekaran jiya Laraba, 'yan majalisar ƙasar suka yi watsi da wasu ƙudurori guda 16 akan buƙatar Prime Minister May ta ficewa daga tarayyar Turai. Mashawarta akan lamarin sun rage yawan ƙudurorin zuwa 8 da aka kada akan ƙuri'an akan su. Cikin ƙudurorin har da mai neman barin Burtaniya ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar cinikayya da tarayyar, da kuma wani ƙuduri wanda ka iya sanyawa a ƙara kada ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a akan fita daga tarayyar ta EU. Wakilan Amurka da na ƙasar China da ke tattaunawa akan batun cinikayya sun samu ci gaba a lokacin da suka yi wata muhimmiyar tattaunawa a Beijing yau Juma'a, a cewar Fidel White House. Kuma za su ci gaba da ganawa a nan birnin Washington a mako mai zuwa. Bangarorin biyu na ƙoƙarin cimma yarjejeniyar kawar da matakin ƙarin haraji na tsawon watanni 8, wanda ya shafi kayayyakin ƙasar China da ake shigowa da su Amurka na dala biliyan 250, da kuma kayayyakin Amurka da ake kaiwa China na dala biliyan 110. Zagayen tattaunawar na baya-baya na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar nazarin tattalin arziki ta fidda wani rahoto mai cewa gibin kasuwanci tsakanin Amurka da China ya ƙaru a cikin shekarar 2018. Labaran na zuwa muku ne da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu da aka san abin da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller ya kunsa, ana hasashe akan irin tasirin da sakamakon yake da shi akan siyasar Amurka gabanin zaben shugaban ƙasa da ke tafi a shekarar 2020. Takaitaccen bayanin rahoton wanda Attorney General na Amurka William Barr ya bayar ya bayyana cewa mai bincike Mueller bai gano wata alaka ba tsakanin waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe da Rasha a kan yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Amma Mueller bai yanke hukunci ba akan ko Trump ya nemi hana shari'a ta yi aikinta dangane da binciken ko Rasha ta taka wata rawa a zaben ko a'a, a cewar ba. Kuma duk da cewa rahoton bai bayyana cewa shugaba Trump ya aikata wani laifi ba, haka zalika bai kuma wanke shi ba. A ƙarshe ba ne ya yanke shawarar cewa hujjojin da Mueller ya gano akan hana ruwa gudu wajen gudanar da binciken ba su isa ba su sa a ci gaba da bincike akan batun ba. Jami'ai a yankin Mozambique da muguwar guguwa ta shafa sun ce adadin mutanen da suka kamu da cutar kwalara ya ƙaru daga mutane 5 a shekaran jiya Laraba zuwa mutane 139 a daren jiya Alhamis. Kwalara wata cuta ce da ke bazuwa ta abinci ko ruwan sha da ke ɗauke da ƙwayar cutar. Tana haddasa gudawa da amai akai-akai da ke tsotse ruwan jikin bil'adama. Kuma a cikin 'yan sa'o'i don ba a nemi magani ba ta kan iya kashe mutum. Mummunan yanayin zama kamar rashin tsaftataccen muhalli da kuma ruwan sha a ƙasar biyo bayan mummunar guguwa da ta auku su ne abubuwan da suka haddasa bazuwar cutar. Hukumar lafiya ta duniya ta faɗa a farkon makon nan cewa za ta aika da allurar rigakafin cutar kwalara 900,000 zuwa yankin.
Zarawo Aminu Fage kenan da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a washegarin tagwayen maharin bambam ta'addancin da aka kai jiya inda mutane fiye da 10 suka halaka. Ministan tsaron kasar Nijar Kallamu Tari ya kai ziyara a jihar Difa domin jajantawa dakarun kasar saboda wato jinjina musu kan abin da ya kira jajircewa akan aiki. Sai dai kuma mazauna yankin na a nasu bangaren na ganin suna ana buƙatar ƙara neman wato kan haɗin kan al'umma domin samun nasarar wannan yaƙi da za a yi. Sulaiman Barma ya haɗo mana wannan rahoto.
Karawa dakarun tsaro kwarin gwiwa a yakin da suke gwabzawa da Boko Haram a jihar Difa, inda alamu ke nunin 'ya'yan kungiyar sun zazafa kai hare-hare ba ƙaƙautawa a 'yan watannin nan. Shine makasudin zagayen da ministan tsaron kasar Nijar Kallamu Tari ya kaddamar a barkokin sojan yankin.
Nous sommes ici pour vous rendre visite et profiter pour vous faire nos condoléances pour vos camarades tombés sur le champ d'honneur.
Ministan da ke jawabi a gaban dakarun tsaron gegime ya ce da su, na zo ne in jajanta muku saboda rashin da muka yi na askarawan da suka kwanta dama a fagen fama. Sannan ina sanar da ku cewa gwamnati da al'ummar Nijar na alfahari da ku saboda jan aikin da kuke yi a nan Difa.
Les victoires et les succès récents de vos opérations commandent à tous d'être optimistes.
Nasarori da galabar da kuke samu abubuwa ne da ke bayo kowa tabbacin cewa an kusa kawo ƙarshen wannan jaza'i da wasu 'yanta da zaune tsaye suka jefa mu cikin sa.
Ce que vous faites, c'est la défense des valeurs, c'est la défense.
Ministan tsaron ya ci gaba da cewa kuna kare martabar ƙasa da jama'arta, saboda haka ya zama wajibi mu ci gaba da karrama waɗanda suka kwanta dama saboda ɗiyauci. Sannan za mu ci gaba da bada lambar yabo ga dukkan waɗanda suka cancanci irin wannan kulawa. Ya zuwa yanzu al'amura sun fara dawowa kamar yadda suke a gegime, inda kowa ke gudanar da harkokinsa ba tare da fargaba ba. Ko da yake wani mazaunin garin Alhaji Lamin na ganin akwai buƙatar tsaurar matakai.
Irin alaƙa tsakanin jama'an tsaro da mutane na cikin gari, alaƙa inda za samu a samu contact direct tsakanin talakawa da shugaba na cikin gari. Wani kasuwanni kasuwanni na cikin gari a samu security abu da kowa almost yanzu shekarun ce aka ba da irin da nake yi. Amma yanzu abin da muke tambaya shine eske an doki matakin na tsaro wajen sai dokan kihi da masu kawo, eske akwai control waye ya fito waye dawo duk wannan ana so a doki matakin bisa shi. Baske in kun doki jihar Difa kamar inda ya shafa musamman Difa da kanta da garin gegime da su Boso manyan garuruka ne, ya kamata a san waye ya fito kuma waye shigo gari. Inda ana kawo irin wannan mataki mun san
yankin Difa mai makwabtaka da jihohin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin yankunan da al'ummominsu ke ayyukan noma, kiwo da kamun kifi a albarkacin tafkin Chadi. Sai dai bazuwar rikicin Boko Haram daga jihar Borno zuwa wannan bangare na Nijar ya tilastawa jama'a ƙaura zuwa kewayen manyan biranen jihar yau shekaru kusan 4 kenan. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Salamu Wani Barma, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk wasu batutuwa da ke damun ku. Kafin nan a shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To assalamu alaikum, mun sami kira daga Katsina. Wani ne Katsina?
Kana ta shugaba Iliya ne kanti da shayi ga sun daura jihar Katsina.
To shugaba Iliya, me ke tafi da kai a yau?
Yau abin da yake tare da ni kawai yanzuna ce zan muku da kokari da kuke ba mu didi ko kuma muke samun da ya kamata a yau Juma'a. Dangance da wannan rediyo naku mai albarka, muke ƙara godiya kuma dukka jama'a da suke cikin wannan rediyo da jama'a da suke sauraron ku da masu buga waya. To hakika ina musu suna da ban girma, kuma musamman ma kamar Alhaji Musa Ngalo da shi da su Murtala su da sauran jama'a dai dukka gaskiya suna ba da mu didi wanda ya kamata wanda jama'a za su bayyana. Ka na gode ku sa lafiya. Suna na shugaba Iliya ne kan titi.
To shugaba Iliya, mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai, kuma muna godiya kuma muna yaba muku da kira da kuke kuna faɗin abubuwan da suke ci muku tuwa kwarai. Mun gode. To mun sami kira daga jihar Rivers. Wane ne daga Rivers?
Daga nan Rivers, Bato Muhammad.
Bato Muhammad, to muna sauraron ka, me ke tafi da kai a yau?
To dama abin da ke tafe da ni zuwa ƙasa ta Niger, ina kira ga gwamnati ko kamfanonin sadarwa. Gaskiya sadarwar ƙasar Niger yana kira, yana damun mu sosai sosai.
Wato ba kwa iyar kiran gida daga inda kuke Rivers zuwa Niger kenan?
Gaskiya a daga nan Nigeria ko anda suke Libya, da dan kiran gida yana damun mu sosai.
To mun gode Bato Muhammad da wannan ƙorafi da kai, da fatan za a gyara. To bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi ga Bauchi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sashen Zamar Amurka.
Amin wa alaikum salam. Asar Fili Hashim ne wake magana?
Sunan na Sama'ila Isa, kasan ma da karamar hukumar Ganjo a
jihar. To Sama'ila, me ke cima tuwa ƙwarya a yau?
To alhamdulillah, ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala a yau maudu'in ku na ranar Juma'a. Ina godiya domin mu a wancan sashe mun yi zaɓe, dai Allah ya ba mu gwamnati da muke so. kuma muna masa fatan alheri. Ubangiji Allah ya bashi daman kyautatawa abinda muka rasa a baya. Allah Ubangiji ya sa su su doro akan daidai. Domin mun jinjina ma shugaba Muhammadu Buhari kamar yadda zai bai duba jam'iyyarsa a jihar Bauchi bai duba abubuwan da zai faru tashin hankali ya ba mu gwamnati da muke so. Muna masa fatan alheri.
To Mallam Isma'ila mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Zamfara. Wani ne akan layi daga Zamfara?
Assalamu alaikum, sunana Armaya Obaka aikin yaro dan ga ukwara na mura.
To Armaya Obaka aikin yaro muna sauraron ka, me ke tafa da kai?
Abun da ke tafa da ni zan kira musamman ga matasa, ƴan uwa na matasa, masu yawon banga siyasa. Ya kamata mu matasa mu rasu mu waye mu san da cewa banga siyasa ba abu ce mai kyau. Domin muna ganin cewa yadda ƴan siyasa suke amfani da mu matasa wurin banga siyasa, amma idan zaɓe in zaɓe wuce za a ga sun je su ba amma san yadda suke ba. Ƴan siyasa nan ba matasa ba su rana sai lokacin banga siyasa. To ina kira ga matasa ƴan uwana, ya kamata mu waka mu kiyamu daidai.
To Mallam Armayau mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai. Wannan kira ne mai muhimmanci kuma mai amfani da kullun ake son a cigaba da yin shi. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa? To Tukur dan sarki, kana jin mu? Na ji ka daga can baya Mallam Tukur. Yawwa, to me ke tafi da kai a yau?
Yau ne ra'ayina game da Emil Musa. Turka da suke akan magana tsaye da shugaba. Don haka don Allah ina roƙon su yi haƙuri ba da haɗin kai game da ainihin shugabannin jam'iyyar sun kace ga wanda suke buƙata.
To Tukur dan sarki mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Jigawa.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Mallam kashe rediyon ka. Kashe rediyon ka sai mu magana.
Na kashe. To kuna magana da Yusuf Babanga Jami Trader Ringin.
To Mallam Yusuf, me ke tafa da kai? Har yanzu ina jin ƙara ne. Ka dan kauce da kusa inda rediyon take da Allah.
To ni shawara ta zan ba ga ainihin shugabanni waɗanda aka zaba a halin yanzu. Akan cewa ya kamata su mai da hankali wajen ba wa matasa ainihin wato aikin yi da kuma ilimi. Domin Hausawa sun ce duk wanda ainihin ya hana uwarsa bacci, to hakika shi ma ba zai rantsa ba. Don haka su daina ƙiban ƴaƴansu suna kai su kasashen waje suna barin ƴaƴan talakawa babu ilimi babu aikin yi.
To Mallam Yusuf mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka bada. Bari mu je Kwara. Wane ne akan layi da Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Dallo Garba Dina Sokoto Najeriya, mai balawus kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To amin wa alaikum salam.
Musamman ma ga gwamnatin mu na jihar Sokoto, Aminu Waziri Tambol, da ya taimaka mana da kuma hukumar bada wutar lantarki ta jihar Sokoto. Idan a hali yanzu gaskiya muna fuskantar matsalar wutar lantarki a garinmu na Dina da kuma wasu ƙananan hukumomi na gabashin Sokoto waɗanda suka haɗa da Wurno da Raɓa da Gwaranyo da Isa da Sabon Birni. Gaskiya waɗannan ƙananan hukumomi suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo taɓarɓarewar wutar lantarki. Waɗannan ƙananan hukumomi gaskiya ba mu samu wutar lantarki ingantatta kuma mai yawa a waɗannan ƙananan hukumomi. Da haka muna kira ga wannan gwamnati da taimaka ta magance mana wannan matsala ta
wutar lantarki. To da fatan waɗanda kai kira domin sun ji Mallam Bello mun gode kwarai da gaske. To bari mu je Kebbi. Wane ne aka layi da Kebbi?
Umaru kana dan agaji da cin kowa.
To Mallam Umar muna sauraron ka.
Na malo kar gamma.
To me ke ta?
Ni ke son kira gwamnatin jahar.
Mallam Umar kana tare da mu?
Saboda tallafin da yake ba su a duk sai da kauyawa. Mutanen kauye. Ya kawo kan duk wanda zai jinsu ta abin da yake ba su da Allah ya isa da talakawa.
To Mallam Umar, duk da yake dai ba mu ji abin da kake faɗa sosai ba, to sai ka ƙara gwada ka ji ko za ka same mu. Bari mu je Katsina. Wani ne akan layi da Katsina?
Zuwa Mustapha Mallam Shadura.
To Mallam Mustapha, muna sauraron ka. Me ke ci ma tuwa ƙwarya a yau?
Wato ko abin da ke ci ma tuwa ƙwarya a kan irin abubuwar kyawawa yanzu na kame-kame ɗin nan na mutane.
Kana nufin satan mutane ko hukuma ta kama mutane?
Waɗanda dai ake sacewa ana ba da kuɗin fansa. Inda abin ke zan mamaki kuma yana zan takaici. Sai a kama a zo a gane jami'an tsaro ga an kama ana abin amma su zuwa wurin. Yanzu ɗan kwana 21 da yake annan jiya. amman faru ana cin gurin faru jin biyar aka kama
kuma jami'an tsaro ba su je sun kwato su ba ko sun yunkurin hakan ba
lokacin da suke abun sai da sai daga cikin yare rugo bakin hanya ya ga mu kaston su ko sai jami'an sun da suka zo suka tattaru suka tattaru har sai da suka ci tsan da suka ga cin gurin suka ji cikin da cikin su kuma su tunta na gurin su ko da su ko da cewa za su koma ba
to Allah to Malam Mustafa Allah ya kare wannan abu da yake faruwa da fatan wasu lokutan kuma ƴan sanda kan ba su da kayan aiki a lokacin ko ba su isa yawan da za su tinkaru wannan ƴan fashin ba ko masu garkuwa da jama'a ba sai dai a ringa musu afuwa bari mu je jihar Niger wani ne aka laye daga Niger
Assalamu alaikum sake Hausa Radio America
Amin wa alaikum assalam wa ke magana
sunana Dallami Jauja kadara jihar Niger Nigeria
to Allah mai muna sauraron ka me zaka magana akai yau
ina son kira ga gwamnatin jihar Niger a lokacin da ta zo nan karo kuma karafi ta bi hanyar madaka cewa suna so su yi mamu hanya zuwa madaka cikin garin madaka sai abin ya kasance a shayo daram talakawa suke yi ba su zo su yi mamu hanya din ba yanda aka gama zabe sun yanke zuwa madaka to gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Niger in dai da daga gaske suke yi ba yaudara bane to ya kamata su zo su ci gaba su yi wannan aiki din nan hanyar madaka ko a yi gadoji ba da ke ba a ce in dai za ka mace mai aihuwa a ce ana cikin wani hali ba don Allah a ji
to Malam Dallami da fatan waɗanda suka yi kai wannan kira domin sun ji kuma da fatan su za su yunkura su zo su yi muku hanyoyin da kuke bukata kuma idan sun yi kai kira muka gaya mana cewa sun yi mun gode Dallami bari mu je Adamawa ne aka layi daga Adamawa
ana magana da Adamu Alai Shaibu daga mu bin jihar Adamawa
to Malam Adamu muna sauraron ka
maudu'i na yau dai fatan alheri ga sabon gwamnatinmu Alhaji Muhammadu Umar Sintiri da tuna da talakawa da matasa waɗanda suka jajirce wajen zabansa
to Malam Adamu
wannan shine ra'ayina
to mun gode bare da gaske Malam Adamu to daga nan bari mu je jihar Niger wani ne aka layi daga Niger
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya sunan malama
abu asan daga bidda jihar Niger
da ka ce Alhassan ne
Baba Hassan
Baba Hassan to Baba Hassan muna sauraron ka me zaka yi magana akai a yau
a yau da biyu nake so ni da farko ina so ku yi North of America ku taya mu gwamnatin tarayya freedom money nan da aka ce ana kawowa na mutane bidda bai yi so ba kuma kullwa ke yi mu haka ake yi mu ga Allah ku bincika me yake faruwa iyayenmu mata wanda suke su sa rai ga kudin nan ba biya ba bye bye ba musa abin da ke faruwa ba da Allah musa ba zai ku taimaka mu cika mu wannan abubuwa
to Baba Hassan mun gode kwarai da gaskiya wannan kira da kai da kuma aiki da ka bayar wannan aiki ne na jarida kuma da fatan zamu bi mu cika alƙawarin to mun gode bari mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
suna na Yakubu George 707 daga nan garin Kamode Kudu zangon Katab local government Kaduna state Nigeria
to Yakubu 707 muna sauraron ka
da farko dai ina muku fata alheri sannan kuma ina nuna jin daɗi na da yanda kuke ba mu maudu'i fina ta kan jin yanzu daga nagama maganar zaka jona kani ina nuna jin daɗin da yake muryana
to malam Yakubu to alhamdulillah
sannan saboda ina kira da karfin murya game da MJM na PDP to kwantar da hankalin ku saboda hanyar kariya kuriya ce saboda kokarin da muka yi a kasar nan ana gani wurin su wanda suka ci wurin PDP suna fitowa suna zagin ta to ramu kariya kuriya ce a jere zuwa rafi
to da fatan to mun gode kwarai da gaske Malam Yakubu da wannan kira har yanzu dai muna Kaduna wani ne aka layi da Kaduna
Sharfilu barka da al'asariya
yawa baka kade
suna da Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
Malam Murtala ai muna jira mu ji kiran ka na ji Kaduna ban ji Murtala ba
wannan haka ne Sharfilu to a gurguje Sharfilu na da ra'ayi biyu na farko akwai wani wanda gaskiya wanda tijo wanda yake sauraron kuma yana cewa a gaishe mu kuma ya samu karo haihuwa mu ne mai murna Alhaji Hassan da ke Abuja a garin Rigasa sannan kuma muna ƙara ya jan kunne ta gwamnatin nan abinda gaskiya ya kamata fifita shine tsaro muna ba ta shawara cewa ya kamata a ce a duk san da za a yi ba jami'an tsaro kowanne iba wata shida ne ko wata biyar aƙalla su iban mutum ta sa kamar 100,000 kaga kafin shekara din na kalla mu samu jami'an tsaro wajen miliyan 2 ko ku amma a cewa kasar nan jami'an tsaro da sojoji da yan sanda ba su kai miliyan 1 ba dole ne ga yawan al'umma da yawa kuma dole a dinga samun matsaloli shawaran da muke ba su kenan
to malam Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da fatan za a ja dauka domin amfana gare ta to bari mu je birnin Eko wani ne aka layi birnin Eko
Assalamu alaikum.
To amin wa alaikum salam ya sunan malamin.
Sunana Halilu daga Lagos.
To malam Halilu daga jide na san kana bakin titi ne. Dan rage radion ka sai ni magana ko?
Eh ma ba ina bakin titi. To madallah.
To me kike tafi da kai yau?
Yau abin da nake tafi da shi yau ina ma Buhari murna cin zabe kuma ina ba da shawara a masu dan ayen adawa haka kaman
to malam Habu na jihar Eko mun gode kwarai gaske da ke daukan kiran ko muka karshen dagawayen mu a yau sai kuma gobe wato ranar Litinin idan Allah ya kai mu za mu sake bude layin wa ku dama ku kira ku faɗi ra'ayoyinku mun gode to har yanzu dai ana tarar sashin Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 4 saura minti 3 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
a ƙarshen makon da ya gabata ne kasar jamhuriyar Kamaru ta karɓi bakuncin takwarata kasar Comoros a birnin Yaounde an da club din guda biyu suka taka leda na neman tikitin zuwa cin kofin nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar Masar a cikin wannan shekarar ta 2019 inda Mutabus Lion dai ta yi wa takwarata ta wankin babban bargo ne anda ta jefa kwallaye guda uku a ragar club din kasar Comoros ko da yake kasar ta Comoria bata jefa kwallo ɗaya a ragar ta kasar jamhuriyar Kamaru ba wannan ne ya bawa kasar ta Kamaru turbar samun zuwa fafatawa wanda za a yi na neman zamantowa zakarar nahiyar Afirka ko da yake Endemic Tubs Lion sau biyar kenan ta dauki kofin na nahiyar Afirka a shekarar na 2017 ma ita ce ta dauko kofin daga kasar jamhuriyar Gabon kana Kamaru ta halici gasan cin kofin duniya har sau bakwai a rayuwarta Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awul Garba da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeici
a wata ƙuri'a da aka kada yau Juma'a ɗan majalisar wakilan Burtaniya sun yi watsi da shirin ficewar kasar daga tarayyar Turai karo na uku shirin da Prime Minister kasar Theresa May ke goyen baya dama a yau ne aka shirya kasar za ta bulle daga tarayyar ta EU ƴan majalisa 286 ne suka kada ƙuri'ar goyen bayan shirin amma ƴan majalisa 344 ne suka kada ƙuri'ar kin amincewa wakilan Amurka da na kasar China da ke tattaunawa akan batun cinikayya sun samu ci gaba a lokacin da suka yi wata muhimmiyar tattaunawa a Beijing a yau Juma'a a cewar Fidor White House kuma za su ci gaba da ganawa a nan birnin Washington mako mai zuwa bangarorin biyu na kokarin cimma yarjejeniyar kawar da matakin ƙarin haraji na tsawon watanni 8 wanda ya shafi kayayyakin kasar China da ake shigowa da su Amurka da dala biliyan 250 da kuma kayayyakin Amurka da ake kaiwa China na dala biliyan 110
to madalla da takaitattun labaran muka zo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo sabokan aikin mu dauke da wani sabon shirin jama'a kada amanta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na yanar gizo ta boahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Zara Amir Fage da su tayana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Malama Zainab Abdulrahman ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa muka kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum